أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 20 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446. wanda yake daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul Baqara. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 176, wato fadin Allah tabaraka wa ta'ala, zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon aya ta 177. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora, Allah ya sa albarkacin abinda zamu karanta, Allah ya jagorance mu wajen karanta daidai da fassara daidai da fahimtan daidai da aiki da daidai. Allah ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
الله سبحانه وتعالى يكي تشيوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وأن اللفظين ليس البر ما لمين كراءة سنكرا تاشي ده هنيوي قدابيو أقول أن دسكي كرا تاواد نسبة إتتي واتو كراءة حمزة دكما حفص عن عاصم kamar yadda muka ji malam ya karanta laysal birra an tuwallu wujuhakum, sannan sauran malaman qira'a kuma suna karanta ta da laysal birru sai su yi mata rufa maimakon nasba, sai a karanta da laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Kaga idan an karanta da laysal birra ya zama wato albir khabaru laysa mansub kenan, sannan an tuwallu wujuhakum shine ismu laysa, sannan an karanta da wato ainifin laysal birru ya zama an tuwallu wujuhakum shine khabaru laysa, albirru kuma shine ismu laysa. Wannan fa'ida ce ta larabci. Allah ta'ala ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, haka nan walakinnal birra malamai sun karanta, wasu sun karanta da rufa kamar al-imamu Nafi' da kuma ibnu Amir, suna karantawa da walakinil birru maimakon walakinnal birra, sai su karanta da walakinil birru man amana billah, sannan sauran malamai suna karantawa da nasba walakinnal birra man amana billah. Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum, baya daga cikin wato laysal birra ba iyakan biyayya ma Allah bane kawai, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, dan kun juyar da fuskokinku zuwa gabar ko yamma. Walakinnal birra, sai dai in kuna so ku san menene hakikanin biyayya ma Allah, man amana billah shine wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhiri da kuma ranar alkiyama, wal mala'ikati da mala'iku, wal kitabi da kuma jinsin littattafan da Allah ya saukar baki daya, wan nabiyina da kuma annabawan Allah, wa atal mala ala hubbihi, ya bada dukiyansa a bisa yana son dukiyar, ya ba wa man wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, ya ba wa ma'abocin kusanci, wal yatama da kuma marayu, wal masakina da miskinai, wabna sabil da matafiya wanda guzurinsu ya kare wasailina da maruka wa firliqabi ya kuma bada dukiyarsa domin yan tabayi wa aqama salata ya kuma tsaida sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu da kuma masu cika alƙawarinsu a lokacin da suka yi alƙawari wasabirina fil ba'sa da masu haƙuri a lokacin talauci wadarra da lokacin cututtuka wahinal ba'as da kuma lokacin yaƙi ula'ika alladhina sadaqu waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma su ne masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar malamai sun tattauna a kanta kuma tattaunawa mai faɗi ƙwarai da gaske wanda ba na tsammanin cewa darasi ɗaya zai ishe mu a kan wannan ayar. Al-Imam al-Tabari da Ibn al-Munzir da sauran malamai sun rawaito daga Qatada yake cewa zukira lana anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama anil bir, an ambata mana cewa wani mutum ne ya zo ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi, yace ya rasulullah faɗa mun ayyukan da in nayi su zan kai makura wajen biyayya ma Allah, menene ayyuka na biyayya ma Allah? Fa anzalallahu hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan ayan ya karanta masa cewa ga wasu daga cikin kyawawan ayyuka na alkhairi wanda suke kusantar da mutum zuwa ga ya kai makura wajen yi ma Allah biyayya. Fada'ar rajula fatalaha alaihi, manzo Allah sai kira wannan mutum ya karanta masa wannan ayan wa kana qabla al-fara'id idha shahida ar-rajulu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma mata ala dhalika yurja lahu fil akhirati khair, yace kafin a fallanta abubuwa da aka saukal na farillai idan mutum ya fadi la ilaha illa Allah ya shahida la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya mutu akan haka to ana sa ran shi dan aljanna saboda lokacin ba a saukar da farillan abubuwa ba, ballantana a ce wanda baya sallah hukuncin sa wuta, wanda baya kaza, kawai indai mutum ya shaida shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to kawai sai zama ana kyautata masa zato. To sai Allah ya saukar da wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, yace wa kanat al-yahud tawajjahat qibala al-maghribi wan nasara qibala al-mashriq, su yahudawa sun kasance idan za su yi sallah suna kallon gabar, su kuma nasara wato nasara suna kallon gabar, yahudawa suna kallon yamma. To shine Allah madaukakin sarki sai ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, ba iyakar aikin biyayya ma Allah ba kenan don kun karkatar da fuskokinku zuwa ga gabar ko kuma zuwa ga yamma. Al-Imam Abdurrazzaq ya rawaito shi ma daga Qatada yace kanat al-yahudu tusalli qibala al-maghribi wan nasara qibala al-mashriqi fa nazalat laysal birra an tuwallu wujuhakum, yahudawa sun kasance idan za su yi sallah suna kallon yamma, nasara kuma in za su yi sallah suna kallon gabar. To sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Al-Imam Rabi' Allah ya mishi rahama yake cewa al-khitabu lil-yahudi wan nasara, wannan maganar Allah yana yi ne da yahudawa da nasara, li'annahu mukhtalafu fi tawajjuhi wa tawalli, saboda sun yi sabani akan ina ne za a fuskanta lokacin da za a yi sallah, lokacin da za a yi ibada, ina ne al-qibla. Fal yahudu ila al-maghribi qibala al-baytil qibala baytil maqdis, su yahudawa sai suke kallon yamma inda ɗakin baytul maqdis yake kenan, wan nasara ila al-mashriqi matli' ash-shams, sai su kuma nasara suke kallon inda rana take fitowa, watakallamu fi tahwilil qiblati, lokacin da Allah madaukakin sarki ya canza mu annabi al-qibla, ai mun ji a baya cewa har sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha, har Allah yana mana bayani cewa wawayen cikin mutane sai sun tsaya suna cewa wai kam me ya jawo musulmai suka canza al-qibla, to shine suka dinga maganganu. Wa faddalat kullu firqatin tawalliyataha, kowace daga cikin su sai suke ganin inda suke kallo din nan shi yafi falala, su Yahudawa suna ganin inda suke kallo yafi, Nasara suna ganin cewa me, su ma suna kallon ganin cewa inda suke kallo yafi falala, yafi daraja. Faqila lahum, sai aka ce da su, laysal birra ma antum alai, abinda kuke kai din nan to ba shi bane iyakar biyayya ma Allah, walakinnal birra man amana billah, sai dai biyayya ma Allah matakin farko na biyayya ma Allah shine imani da Allah, shine imani da Allah. To kaga a daidai ɗan wannan gabar zamu fahimci cewa yawan ibadarka da yawan sallarka da yawan duk abin da zaka yi na alkhairi ba shine zai kai ka kusai zuwa ga Allah ba, har sai ka tsare imanin ka. Duk wani abin da kai na ibada muddin imanin ka ya samu tasgaro, ya samu matsala, to babu shakka Allah madaukakin sarki ba zai ma maka kallon rahama ba ran tashi alkiyama, dan a wajen Allah kai ba kowan kowa bane. Saboda haka abu mafi tsada ga mutum shine imanin sa. Duk wani abin da ya sunkuyi imani to tsadan sa yana bayan imani. Duk abin da mutum zai tsare to ken ya tsare din, da dacewan ya tsare shi yana bayan dacewan ya tsare imanin sa. Allah ka samu wani lafiya. Kaga shi yasa Allah ya ce da su, ku daina maru dan kanku, dan ku kuna kallon gabar, ku kuma kuna kallon yamma. Duk aikin da kuka yi ba shine biyayya ma Allah ba. Menene hakikanin biyayya ma Allah da bin Allah? Shine man amana billah, matakin farko kenan, shine imani da Allah, wannan shine matakin farko. Dan duk sanda Allah madaukakin sarki yayi magana akan sharadin karban aiki nagari, to sai ya kawo cewa imani, kamar yadda yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa,
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Allah yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa, Allah ya ce duk wanda ya aikata ayyuka nagari, namiji ne shi ko mace, ba shi Allah yake dubawa ba. Mai Allah yake dubawa shine wa huwa mu'min, matukar yana da imani, shine sharadi. Allah sai ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba, da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi mai tsafta. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sannan za mu saka musu da sakamakonsu da ladansu da mafi kyawun abin da suka sance suna aikatawa. Sannan a suratul nisa'i Allah yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah,
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
Allah ta'ala yana cewa وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, babu wanda yafi kyawun addini, mimman aslama wajhahu lillah, sama da wanda ya tattara rayuwarsa ya fuskantar da fuskarsa da rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah. Wa huwa mu'min, yana mai imani. Wattaba millata Ibrahim hanifa, yabi hanyar annabi Ibrahim, miƙaƙƙiyar hanya akan tauhidi wacce ta kauce ma duk wata hanyar shirka. Kaga sharadin shine aslama wajhahu lillahi wa huwa mu'min, yana mai imani. To wannan shine sharadin karban aiki a wajen Allah. Sharadi na farko, duk wani aikin da zaka yi to kafin a fara aikin, daga cikin sharadin aikin akwai imani. Dan duk abin da kai ba imani to sunan shi aikin banza. Allah ka tsare mu daga aikin banza. To saboda haka Allah ta'ala yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib. Malamai suna cewa wannan ayat ayatun azimatun fi ummahatil ahkam, aya ce mai girma wacce ta kunshi wasu daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce na addini, domin wato ta yi bayani akan wasu ka'idoji kamar guda 16 waɗanda mutum zai cika su kafin ya zama ya kai makura wajen biyayya ma Allah. Za mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. A takaice dai, na farko shine ta yi bayani akan imani da Allah, da kuma imani da Allah da sunayensa da siffofinsa. Sannan na biyu ta yi bayani akan imani da mala'ikun Allah, sannan na uku tayi bayani akan imani da littafin Allah da Allah madaukakin sarki ya saukar sannan na hudu ta kunshi bayani akan imani da annabawan Allah sannan kuma ta kunshi bayani akan muhimmancin ciyar da dukiya mutun ya ciyar da dukiyansa ya ciyar da miskinai da marayu da matafiya da kula da haƙƙi na wato ainihin a matafiyi da sauransu wannan na bakwai kenan sannan na takwas kuma tayi bayani akan muhimmancin yan tabawa tayi bayani akan muhimmancin yan tabayi sannan kuma tayi bayani akan muhimmancin kula da sallah tayi bayani akan muhimmancin kula ba da zakka sannan ayan tayi bayani akan muhimmancin cika alƙawari sannan tayi bayani akan muhimmancin haƙuri a lokacin da ake cikin tsanani na talauci da kuma yanayi mara daɗi sannan tayi bayani game da wato muhimmancin mutum ya zama mai gaskiya cikin imaninsa da maganganunsa da kuma wato dukkanin abin da zai aikata na aiki sannan wato na sha uku tayi bayani akan abin da yake da alaka da muhimmancin daukan nauyin maraya kula da marayu da kula da rayuwarsa da kula da shi sannan ayan tana kunshi da bayani akan abin da yake da muhimmanci dangane da abin da ya shafi sada zumunta domin ciyarwa na daga cikin manyan al'amura na sada zumunta sannan kuma darasi da take kunshe da shi na 15 darasi tana mana bayani akan muhimmancin juriya da haƙuri a lokacin da ake cikin cututtuka wancan mun ji haƙuri lokacin tsanani sannan kuma tana bayani akan haƙuri a lokacin cututtuka sannan kuma na 16 ta cika ci mana da cewa duka waɗanda suka cika waɗannan siffofin to su ne masu tsoron Allah kaga hudal lil muttaqin da muka wuce a farkon suratul baqara to ga al muttaquna ne a wannan aya to sai Allah madaukakin sarki yace walakinnal birra kaga sai yace man amana billah wato sai yace biyayya ma Allah kaiwa makura wajin biyayya ma Allah shine man amana billah shine wanda yayi imani da Allah mutumin da yayi imani da Allah subhanahu wataala to shine wanda yake asalin makura wajen yin bi wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala shine al-imanu billahi ilahan wahidin la sharika lahu wala ma'budu siwa mutun yayi imani cewa Allah shine kadai abin bauta bashi da wani abokin tarayya kuma babu wani abin bauta in ba Allah ba subhanahu wataala yayi imani da Allah al-rububiyyarsa shine yadda cewa babu wanda yake halitta in ba Allah ba babu wanda yake azurtawa in ba Allah ba babu wanda yake talautawa in ba Allah ba ba mai rayarwa ba mai kashewa in ba Allah ba duka waɗannan ayyukan Allah mutum yayi imani da wannan sannan na biyu yayi imani da Allah a uluhiyarsa shine yadda cewa Allah shine kadai ya dayantu ya kadaitu da cancantar abauta masa duk wani wanda ba Allah ba to bai da haƙƙin bauta duk wani abu na bauta to ba a karkatar da haƙƙin zuwa ga wani wanda ba Allah ba sannan na uku yayi imani da Allah bisa ga sunayensa da siffofinsa fi asma'ihi wa sifatihi sunayen Allah da siffofin Allah da ya siffanta kansa da su yayi imani da su cewa daga wajen Allah suke kuma babu wanda zai musharaka da Allah a wannan sunan in ba Allah shi kadai ba subhanahu wataala wannan yayi imani da Allah kenan walakinnal birra man amana billah ya cika ka'ida ta wato imani da Allah kenan sannan sai ya ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir sannan kuma yayi imani da ranar lahira ya yadda cewa na farko akwai tashin alkiyama kafin tashin alkiyama akwai mutuwa sannan akwai alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana wanda za su faru kafin tashin alkiyama kananan alamomi da kuma manyan alamomi duka ya yadda da wannan ya aminta da su yadda cewa akwai mutuwa sannan kuma akwai zaman barzakhu akwai zama a cikin kabari akwai ni'ima a kabari ga wanda ya bi Allah ya kuma iya amsa tambayoyin cikin kabari lafiya lau akwai kuma azaba a cikin kabari ga wanda ya bijire mu Allah ya kafirce mu Allah aka kuma yi mishi tambaya cikin kabari ya kasa amsawa Allah ka tsare sannan yayi imani cewa akwai ita kanta lahira kenan za a fito daga kabari za a fito a tsaya a gaba ga Allah nan tashin alkiyama yayin imanin da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata a cikin hadisai ko Allah ya ambata a cikin alqur'ani cewa zai faru nan tashin alkiyama tun daga sanda mutane za su fito daga cikin kaburburan su yauma yakunun nasu kal farashil babathuth randa mutane za su kasance kamar wato fari suna fitowa daga cikin kaburburan su yayin da duk abinda zai faru girgizan kasa da za a yi nan tashin kiyama iza zulzilatil ardu zilzalaha sannan wa akhrajatil ardu athqalaha duk kayan nauyin da ke cikin kasa da gawawaki da ma'adanai da dukiyoyin da ke cikin kasa duka kasa za ta yi aman su za su fito yayin imani da wannan yayin imani cewa akwai aljanna yayin imani cewa akwai wuta Allah ya tanaji aljanna ba don komai ba sai dan saboda bayinsa da suka yi imani da shi suka yi masa biyayya Allah ka samu a cikin su Allah ya tanaji wuta ba don komai ba sai dan saboda bayinsa da suka kafirce masa suka butulce masa suka wato ainihin bujine masa suka kibin dokokin sa Allah ka tsare mu daga fadawa cikin su yayi imani ya yadda cewa akwai wannan bayani na wuta da aljanna akwai siradi akwai tsayuwa a gaban Allah akwai wato ainihin karban littafi da hannun dama ko hannun hagu akwai dutsen la'arafi to zalla arafi akwai duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisai ko Allah ya ambata a cikin alqur'ani cewa za a gabu da suran tashin alkiyama wannan shine wal yawmil akhir kenan yayi imani da ranar lahira kenan yayi imani da ranar alkiyama kenan to kaga imani da Allah na farko shine zai gadar maka da tsoron Allah saboda ka yarda cewa akwai Allah kuma ka san cewa duk inda ka motsa duk inda ka taka to Allah yana ganin ka duk inda ka taka duk inda ka motsa Allah yana ganin ka ka sani to wannan zai gadar maka da tsoron Allah ya sa maka biyayya ma Allah sannan kuma imani da lahira to shi kuma zai haifar maka da nisantar miyagun ayyuka saboda ka san duk daren dadewa duk inda aka kai aka komo to bayan wannan rayuwar akwai wata to wannan zai halaka saba ma Allah zai halaka cin hakokin mutane saboda ka yarda ka yi imani cewa in an isa gaba ga Allah ran tashin alkiyama to duk abin da kai na zalunci ko na hakkin wanda ka ci za a lale daga sallolinka a mika masa ka yi imani da wannan to kaga wannan zai gadar maka ya haifar maka da nisantar abin da yake dukkanin abin da yake na haram sannan sai ya ce wal mala'ikati sannan yayi imani da mala'iku na farko yayi imani da mala'iku cewa annahum ajsadun nuraniyya ajsamun nuraniyya yayi imani da Allah da wato da mala'iku ta hanyar cewa an halicce su ne daga haske wannan shine na farko su asalin halittar su halitta ce daga haske an halicci dan adam daga turbaya aka halicci aljini daga wuta aka halicci mala'ika kuma daga haske sannan kuma Allah madaukakin sarki ya horar da halittar su akan biyayya ma Allah yayi imani da wannan cewa la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su ba su saba ma Allah akan duk abin da Allah ya umarce su suna aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su sannan yayi imani cewa daga cikin su su mala'iku akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya daura musu ayyuka masu yawa daga ciki akwai mala'ika jibrilu wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta masa kawo wahayi zuwa ga annabawa sannan kuma akwai mala'ika mika'il wanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta shi da kula da wato ainihin tsirrai akwai mala'ika israfil wanda an wakilta shi da kula da busa sannan akwai wato ainihin mala'ika malik wanda shine mai gadin wutan jahannama wana da wuya malikul yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun sannan akwai mala'ika ridwan wanda kuma shi shine mai gadin gidan aljanna shine mai gadin gidan aljanna sannan kuma akwai mala'iku da suke rike da al'arshin Allah alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu hamalatul arsh kenan akwai mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya wakilta su ya daura musu aiki su dinga bi suna yawo a duniya duk inda suka ga an hadu ana karanta ayoyin Allah ana tunatarwa to su zauna a wajen sune sai yahuda fil ardh duk inda ake tafsirin qur'ani wake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ana karantar da mutane addinin Allah to suna zama suna daukan sunayen wadanda suke zaune a wajen suna kai ma Allah Allah ka sa mu dace sannan kuma akwai mala'iku da Allah ya wakilta su
domin su dinga kula da rayuwar dan adam lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su dinga kula da rayuwarka wani hatsari zai same ka ko wani mummuna abu zai same ka sai in kaddara ta zo Allah sai ya ce musu to ku kauce wannan kuma kaddara ce wannan shi yasa sai kaga wata irkana tafiya a mashin ga babbar mota nan saura ka danka da keta sai ka yi mamakin irin birkin da ka iya takawa har kuma ka iya control din mashin din baka daki motar ba kuma baka fadi ba to wannan kiyayewa ne na Ubangiji ta hanyar su wa'annan mala'iku ran da kaddara kuma ta zo sai kaga cewa kana zaune kana tafiyar ka a hankali sai wani ma ya zo ya buge ka saboda kaddara ta zo akwai mala'iku da Allah ya sanya su raqibun atid su suna zaune ne duk inda ka motsa suna tare da kai aikin su kawai jira suke ka furta magana su rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sannan akwai mala'iku waɗanda Allah ya wakilta su su aikin su shine ta'aqubi tsakanin mu changing duty tsakanin mu da asuba da kuma al'asar a lokacin da ake sallar al'asar wasu za su sauko wasu kuma bayan an idan da sallah za su koma haka lokacin sallar asuba manzo Allah yake cewa duk sanda su koma sai Allah ya tambaye su bayan ya fi su sani sai ce ya ku bar bayina sai su ce Allah mun bar su suna sallah sanda kuma muka je da zuwa mun same su suna sallah saboda haka da suwa ne da suwa ne da suwa ne da al'asar da muka je mun same shi a masallaci sannan yanzu ma da muka baro masallaci mun bar shi yana sallar asuba saboda haka wannan sune mala'iku masu ta'aqubi sannan akwai mala'iku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu huni da rana za ta fito a ciki bace sai mala'iku guda biyu sun sauko daya yana addu'a yana cewa Allah duk wanda ya bayar yana da dukiya ya bayar to kamar yayi masa kurbin sa duk wanda kuma ya rike to Allah ka talafar da dukiyar wannan kullun da sai manzo Allah ya ce mala'ikun nan guda biyu za su fito za su sauko suna wannan addu'a ɗaya daga cikin su zai ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa wannan kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ya bayar kamar yayi masa duk wanda ya rike kuma Allah ka lalata dukiyar to kaga wannan shine imani da mala'iku sannan kuma akwai mala'iku da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa Allah ya ajiye su a sama kullum mala'ika 70,000 za su shiga baitul ma'mur su yi ibada idan sun fita wasu ne za su sake shigowa tun daga ran da Allah ya halicci ɗakin ake wannan aikin kuma har ran tashin alkiyama ba za a fasa ba kullum mala'ika 70,000 kuma ya alamu junudu rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijinka in ba shi ba to wannan shine wato ainihin bayani akan imani da mala'iku a takaice sannan akwai mala'iku wanda na manta da shi Allahu akbar wanda kuma shine dole mu gamu da shi shine malakul mauti qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mala'ikan mutuwa shi dai zai karbar ranku sannan kuma akwai mala'ikun da su kuma suna taya shi aikin ne su ɗan committee sa ne shi kuma shine shugaban committee karbar rai su kuma ɗan committee sa ne shine hatta idza ja ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufallitu kafin mala'ikan mutuwa ya iso su za su fara isowa Allah ka sa mu dace akwai kuma mala'ika munkar wanake wannan su kuma masu tambaya ne a kabari in an binne mutum a kabari wanda sai kawo shi sun juya kafin su bar inda suka binne shi to su wayannan mala'ikun za su zo sai su tada shi su zaurar da shi sai kuma su yi masa tambaya duk mun san tambayoyin da za a yi za su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma amaluka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum za su yi masa wannan tambayoyin me addininka wanene ubangijinka menene addininka menene aikinka wato sannan kuma me zaka ce game da annabin nan da aka turo muku kaga tambayoyi masu saukin fada a harshe masu saukin amsa a harshe a duniya amma yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah in an je lahira sai in an sama tabbatuwan furuci daga Ubangiji Allah ka tabbatar da mu sannan akwai abin da ya shafi imani da littattafan da Allah ya saukar shine wal mala'ikati wal kitab al kitab anan ismul jinsi ne ya kunshi duk wani littafi da Allah ya taba saukarwa daga sama da wanda Allah ya ba mu labari da wanda ma Allah bai ba mu labari ba abinda muka sani shine ba wani annabi ko manzo da Allah ya taba aiko shi a duniya bace ya bashi wahayi. Allah sai ya masa wahayi domin ya nusar da mutanansa zuwa ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Akwai littafan da Allah ya nuna mana su a cikin Alkur'ani, misali akwai Alkur'ani mun sani ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan shine mu'jiza mafi girma da Allah ya ba mu wannan al'umma domin su gane cewa babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah ne manzon Allah. Allah ya tabbatar mana kuma cewa Qur'ani shine ya saukar da shi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Sannan akwai at-taura. At-taura Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam, kuma ya rubuta masa shine da hannunsa, wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'uriikum daral fasiqin. Sannan akwai injila. Injila Allah ya ba ma annabi Isa alaihi salatu wassalam. Sannan akwai zabura da Allah ya ba mu annabi Dawuda, wa atayna Dawuda zabura. Sannan akwai suhuf Ibrahim wa Musa da kuma sauran littafan da Allah ya saukar dukkan imani da su. To sai dai imani da waɗannan littafai abinda ake nufi da su shine yarda cewa da gaske ne daga wajen Allah suke, kuma Allah shine ya saukar da su. Amma aiki da su ga mu al'ummar da muka zo a zamanin Qur'ani haramun. Yanzu ba za ka dauko at-taura kai aiki da shi ba, ko da ka samu asalin wanda Allah ya saukar ba a jirkita ba, ba za ka dauko linjila kai aiki da shi ba. Saboda me? Zamanin su ya kare. Zamanin su ya kare. Yanzu zamanin da yake ci shine zamanin me? Al-Qur'ani. Al-Qur'ani shine yake ci a yanzu. Saboda haka duk wani littafi da Allah ya saukar to validity sa ya kare. Warranty din sa ya kare, yayi expire. Al-Qur'ani shine wanda yake da warranty har zuwa ran tashin alkiyama, har abada. Amma duk wani wanda ba Al-Qur'ani ba to lokacin sa na karewa ne daga lokacin da al'umar da aka aiko ma Al-Qur'ani da ba aka aiko ma littafin suka shuɗe. To Al-Qur'ani kuma da yake littafi ne da zai dawoma har zuwa ƙarshen duniya, sai dama Allah ya sa annabin da aka ba mu Al-Qur'ani shine annabin ƙarshen zamani. Al'umar sa ita ce ƙarshen al'umma gaba ɗaya. To wannan shine imani da alkitab, imani da littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar. Sannan yace wal kitabi wan nabiyyin, ya kuma imani da annabawan Allah. Din imani da annabawan Allah na farko shine imani da su cewa da gaske Allah madaukakin sarki ya aika su zuwa ga mutanansu. Kamar da zaka ji na ta cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salihah wa ila madyana akahum shu'aiba wa lutan idh qala liqaumihi, ya ce ma mutanansa, Allah ya tura shi zuwa ga mutanansa. Sannan na biyu imani cewa akwai daga cikin su waɗanda Allah ya ba mu labarin su, akwai kuma waɗanda Allah ya rike labarin su a ilimin sa na gaibi. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayka wa kallama Allahu Musa taklima. Akwai waɗanda Allah ya ba mu labarin su, akwai waɗanda Allah bai ba mu labarin su ba. Sannan yarda cewa dukkanin su annabawa da manzannin dukkanin su amintattu ne akan wahayin Allah. Shi yasa galibi zaka ji in sun zo sun yi wa'azi ga mutanen sai su ce da su inni lakum rasulun amin, ni a gare ku manzo ne mai amana, manzo ne amintacce. Manzo Allah kuma da kanshi yana cewa hala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama, yanzu ba da ku aminta da ni ba bayan Allah da ke sama ya aminta da ni. Saboda haka wannan shine imani da manzanni. Sannan kuma rashin rarrabe tsakanin wani daga cikin su kace nayi imani da wannan amma ban yi imani da wannan ba, wai kullu nu'minu bi ba'dhin kenan wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Mutum yace mun na yadda da annabi Isa da Musa da Haruna amma annabi Sulaiman da Dawud bai yadda da su ba, to wannan kafiri ne shi. Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan, wayannan su ne asalin kafirai na gaskiya da gaskiya. Saboda haka ba a rarrabewa tsakanin su. Duk wani annabi ko manzon da Allah ya aiko sallama ake cewa eh da gaske ne Allah ya aiko shi, ana girmama shi, ana mutunta shi, ba zagi. duk wanda ya zagi wani annabi da Allah ya aiko kafiri ne shi sai dai shari'ar sa tayi expire yanzu shari'ar wanda take ci shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabe tsakanin wani daga cikin manzanninsa dukan su mun yadda cewa manzannin Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yace wan nabiyina to zamu tsaya akan bayani akan imani da annabawa idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله